Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Juma'a 25 ga watan Satumba a shekarar 2020. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jihar Kebbi ɗan sakai da aka kirkiro don shawo kan matsalar tsaro a yankin, wasu su na daukar doka a hannunsu, amma gwamnatin jihar ta ce dole ne su daina shiga hurumin da ba nasu ba. Ga abin da shugaban kwamitin tsaro na masarautar Zuramanjo Abdullahi Kwaza mai ritaya ke cewa.
Kunna an kaci mana mubari shine shari'a gona magana aure an sabbashi da kuma ina kama mutum a kashe shi. To muna nan muna kokarin mu cewa sun bawo ina abubuwa. To yanzu muke so mai fashion and out. In system wanda yake in kana cikin sakai din kana turun kai sai mu ci ba mu bukata ka. Amma in bandin ne shigo ko koko ina shigo mu ji mu fada shi.
A jamhuriyar Nijar kuma za ku ji cewa a yau Juma'a ne aka rantsar da mambobin kwamitin kula da sha'anin makamashin nukiliyar kasar dan shirye-shiryen kaddamar da ayyukan samar da makamashin nukiliyar da gwamnatin Nijar ke yi. Shugaban kungiyar kare haƙƙin jama'a a fannin makamashi Alhaji Mustafa Kadi Ummani na daga cikin mambobin kwamitin.
Wannan hukuma yanzu ne aka girka ta. Kenan akwai dokoki, akwai takardu iri-iri waɗanda ya kamata a ce an rubuta su da na ka'idodin aiki domin in aka yi zancen makamashin nukiliya wato da kwai babban hatsari a ciki. Kenan sai mun tsaya an yi babban nazari an rubuta wato takardu waɗanda za su ba mu damar mu yi aiki bismillah wanda zai kawo alheri a cikin ƙasarmu.
Za ku ji ƙarin bayanin waɗannan rahotannin nan gaba. Bayan haka za mu kawo muku rahoto na musamman daga ƙasar Kamaru da kuma labaran wasanni. Amma yanzu dai za mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a sauraro barkanmu da warhaka. A Amurka waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar corona na gab da zarce miliyan 7 zuwa yau Juma'a, yayin da wasu gwamnatoci a Turai ke kafa tsauraran matakai don kokarin shawo kan karuwar masu kamuwa da cutar. Prime Minister Holland Mark Rutte yayi kiran karuwar masu kamuwa da cutar a kasarsa abin damuwa matuka, yayin da Netherlands ta bada rahoton masu kamuwa da cutar 2,770 inda bakwai kulliyomin. Waɗannan alƙaluma na da matuƙar ban tsoro abin da ya gaya manema labarai kenan a yau Juma'a. Ya ƙara da cewa a taƙaice halin da ake ciki yanzu abin matuƙar damuwa ne, kuma zai tilasta mana mu ɗauki ƙarin matakai. Rutte ya ce yana sa ran waɗannan matakai a mako mai zuwa. Al'ummar jamhuriyar Czech su ma sun fuskanci sabbin matakan da za a fara a mako mai zuwa, ji ministan lafiya Roman Primula a yau Juma'a, ba tare da bayyana takamaiman irin matakan da za a gindaya ba. Amurka ta sanar da bada dala miliyan 152 a matsayin sabon tallafi ga yankin Sahel na Afirka don tallafawa ɗaya daga cikin yankuna mafiya rauni da rikici a duniya. Wakilin Amurka na musamman a yankin Sahel Peter Pham ne ya sanar da taimakon a ranar Alhamis bayan wata tafiya zuwa Afirka ta yamma inda ya ziyarci Mauritania da Niger. Yankin Sahel yana fama da rikici na masu tsauraran ra'ayi, mummunan yanayi da mummunan canjin yanayi da rashin kwanciyar hankali na siyasa. Mutane fiye da miliyan 2.5 a yankin Sahel sun rasa mahallansu, mutane miliyan 3,300 na buƙatar taimakon jinƙai da ayyukan kariya, kuma Amurka na alfahari da kasancewa babbar mai bayar da agaji ga yankin, in ji Pham a lokacin taron tawayar tarho wanda cibiyar Afirka ta Wilson Center ta shirya. Jami'an sufurin jirgin sama sun ce wani ɗan ƙaramin jirgin sama da aka bada rahoton an sace a Mexico ya sauka a Venezuela kafin ya faɗi ya kama da wuta a Guatemala. An gano miyagun ƙwayoyi da wasu makamai a wurin da jirgin ya faɗi. Masu gabatar da ƙara a Guatemala sun ce aƙalla gawarwaki biyu aka samu a wurin da jirgin ya faɗi a ranar Laraba da ta gabata a wani ɗan ɓoyayyen filin jirgin sama. Hukumar hukumar kula da sufurin jiragen sama ta Mexico ta ce barayi uku suka tashi da jirgin bayan sun samu izinin bude shi bayan da suka gabatar da kansu a matsayin bakanikan da suka zo yin gwaje-gwaje da atisaye da jirgin na tabbatar da lafiyarsa kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya bada rahoton cewa Guatemala ta kwace sama da jirage 50 a bara akan zargin safarar kwayoyi Korea ta kudu ta ce shugaban Korea ta arewa Kim Jong-un ya bada haƙuri a yau Juma'a bayan kisan wani jami'in farar hula na Korea ta kudu a kusa da kan iyakar da kasashen biyu ke rikici a kai A jiya Alhamis sojojin Koriya ta Kudu sun zargi sojojin Koriya ta Arewa da harbi jami'in wanda Koriya ta Kudu ta yi imanin cewa yana kokarin sauya shikani zuwa Arewa a cewar wata sanarwa da ofishin shugaban Koriya ta Kudu ya fitar Kim yayi nadama kwarai akan lamarin sanarwar ta ce kashe jami'in abin takeici ne kuma abin da bai kamata ya faru ba mutumin mai shekaru 47 ya bata ne a ranar litinin din da ta gabata akan jirgin ruwan sintirin sa dake da tazarar kilomita 10 a kudu da iyakar kasashen biyu jami'an Koriya ta Kudu na kyautata zaton mutumin wanda rahotanni ke cewa yayi ta fama da bashi da sauran batutuwan da suka shafe shi yayi kokarin tserewa ne bayan da sojojin Koriya ta Arewa suka tsare shi a cikin tekun suka yi masa tambayoyi kafin su harbe shi har lahira bayan nan suka watsa masa fetur kafin su cinna masa wuta Kasar Brazil za ta rage bikin faretin shekara-shekara na Carnival na watan Fabrairu bizuwa a karo na farko a cikin karni saboda yakin da kasar ke ci gaba da yi da cutar coronavirus. Kungiyar makarantun koyon rawar samba Leisa ta ba da sanarwar a daren jiya Alhamis cewa yaduwar cutar coronavirus ta sa ba zai yiwu a gudanar da faretin da al'amuran cikin kwanciyar hankali ba. Waɗanda kan samar da kuɗi ga aka masi Jorge Castanhia shugaban Leisa bai bayar da wata sabuwar ranar da za a yi faretin ba amma yace hakan zai dogara ne akan samun rigakafi da kuma idan za a yi rigakafin Brazil ce kan gaba a yawan masu kamuwa da cutar corona a Latin America da mutane sama da miliyan 4,600 sannan kusan mutane 140 ne suka mutu
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Labaran tsaro a yankin Zuru na jihar Kebbi dake arewa maso yammacin Najeriya ya shiga wani yanayi inda ƴan sa kai da aka kirkiro don kare yankin daga ƴan ta'adda suke daukar doka a hannunsu. Sai dai gwamnatin jihar ta ce hakan ba zai yiwu ba domin ba za ta zura ido tana kallon mutane na yin yadda suka ga dama ba da sunan samar da tsaro. Daga Kebbi Muhammad Nasir wakilin muryar Amurka ya aika mana da wannan rahoton.
Matsalar rashin tsaro a yankin Nazuru ta soma ne lokacin da ake zargin ƴan ta'adda daga jihar Zamfara na shigowa yankin suna addabar jama'a ta hanyar kisa da kuma satar dukiyoyi. Abinda ya sa shugaban Najeriya ya tura ayari karkashin jagorancin babban sojojin ƴan sanda ya gana da dukkanin bangarorin da ke gaba da juna wato Fulani da Dakarkari a ranar 19 ga watan Agusta na wannan shekara. Bayan wannan taron da aka gudanar an yi makamancin sa a babban birnin tarayya Abuja daga kilan bangarorin guda biyu. Kuma a cikin wannan watan na Satumba an yi wani taro dangane da yadda ƴan sa kai ke gudanar da ayyukan su a cikin yankin Nazuru. Amma har yanzu ana samun korafe-korafe akan ayyukan na ƴan sa kai abinda ya sa gwamnatin jihar Kebbi ta sake yin taro na masu ruwa da tsaki ga cigaban jihar aka tattauna matsaloli haɗi da wannan matsalar ta ƴan sa kai inda gwamna Abubakar Atiku Bagudu ya nuna damuwa akan yadda suke tafiyar da ayyukan su wai da sunan kare yankin su daga matsalar rashin tsaro.
The response has led to loss of so many lives and suspension of civil authority because roadblocks are mounted.
Ya ce hakan ya sanadiyar rashin rayuka da dama ya tsayar da ayyukan hukuma saboda ana tare hanyoyi ko tana ba su iya aiki saboda ƴan sa kai na yin barazana ga alƙalai har ma da lauyoyi dokar dai sun ɗauki da hannunsu
and the government is going to take firm action but I just felt our stakeholders in our state need to be aware.
Ya ce gwamnati za ta ɗauki ƙoƙarin mataki kuma yana da kyau masu ruwa da tsaki ga cigaban jihar Kebbi su sani domin a jawo hankalin jama'a kada damuwa ko zafiyar ya kai su ga dokar doka da hannunsu ko zama mayaka na sakai
create militias
to sai na nemi jan tabakin shugaban kungiyar yan sakai Mani John amma duka layukan wayarsa ba su karba kira haka ma na nemi jan tabakin shugaban komitin tsaro na masarautar Zuru Mejo Abdullahi Adamu Kwazo mai ritaya
abunda an kace mana mu bari shine shari'a gona magana aure an sabbaci da kuma irin kama mutum a kashe din to muna nan muna kokarin mu ga cewa sun bawo ina abubuwan kuma tsakanin da Allah yawancin mu da ake ce mu shugabannin mu ma san suna ba ka sani sun yi to yanzu muke so mu fashion and out system wanda yake in kana cikin saka din kana turin kai sai mu ci ba mu bukatar ka kai ku kawo ka kawo kai ka kawo kanka amma su sace su don ne biyu amma in ban din ne shigo da ko ko ina shigo mu je mu fada da shi amma for mudin mu ba order agency su aikin su sai ai hankuri mu ga za mu kaga mu dauka the army or police you go for training before you start the work amma wannan kawai out of necessity ko da ke bindiga sannan kowane unguwa kowane gidan suna da shugabanci ne ne ke so ana ake kokarin unified shugabanci primarily abin da ke damun mu dai shine bandits din nan saboda tsakanin da Allah ya furaci zaka ga buzu ne jira zaka ga mutumin mali zaka ga mutumin libya cikin su so we cannot fall our arms
jihar Kebbi dai na daga cikin jihohi mafi zaman lafiya a Najeriya yan banda wannan matsalar da ta kuno kai daga baya da mai rahotanni sun ce ko bayan taron da aka yi na farko an samu kai hari a dukkan yawuri inda aka samu salwantar rayuka duk da yake mahukunta na iya kokarin su domin kawar da wannan matsalar Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya
madalla a gaida Muhammad Nasir a jamhuriyar Niger a dazu da hantsi ne mambobin komitin CNR mai kula da sa ido akan sha'anin makamashin nukiliyar kasar suka yi rantsuwar kama aiki a ci gaba da shirye-shiryen kaddamar da ayyukan samar da makamashin nukiliyar da gwamnatin ta Niger ta kudurtawa kanta wakilin muryar Amurka Sulaiman Muna Barma ya aika mana da karin bayani daga birnin Yamai
Shugaban kotun kolin da ake kira Cour de Cassation kenan lokacin da yake karantowa mambobin komitin CNR wasu muhimman sharuɗan aikin wannan hukuma mai alhakin zuba ido akan ayyukan samar da makamashin nukiliya a ƙasar Niger tsarin aikin makamashin nukiliya ya haramta wa waɗannan jami'ai fallasa sirrin wannan fanni ko ta halin kaka dalili kenan ya gargaɗe su suke yaye Shugaban kungiyar kodayo mai kare haƙƙin jama'a a fannin makamashi Alhaji Mustafa Kada Umani na daga cikin mambobin wannan komiti mai mambobi 7 dukkan su masana fannin kimiyya da fasaha
duk wanda ke aiki da nuclear to sai ya dauki matakin ne na gari na kare wato ba kasakka ba kadai sai in ce al'ummar duniya da gaba daya kasar mu ta Niger tana da gurin shiga ita ma cikin wato aikace-aikace na nukiliya to dan haka tana da nauyin a fuskar majalisar dinkin duniya da ayoyi na ta kirka ita ma ta hukuma wadda za ta sa ido na ayyuka waɗannan kaka za a yin su a iya cewa suna kawo alheri a cikin duniya gaba daya ayoyi ta wadda aka sani ta majalisar dinkin duniya da mutun ya ce za shi harkar nukiliya to sai ya jingina gare ta ita ce mai bada shawara ita ce kuma mai lekawa na adibi ayyukan ana yin su aiki na gari
a bisa ka'ida komitin CNR Conseil National de Regulation na da alhakin gudanar da taro akalla hudu a kowace shekara sannan mambobin sa na da yancin kiran taron gaggawa a duk lokacin da bukatar hakan ta taso saboda haka abu na farko da ke gaban wannan komiti shine tsara ka'idodin aiki
wannan hukuma wanzu ne aka girka ta kenan akwai dokoki akwai kawar takardu iri-iri waɗanda ya kamata a ce an rubuta su na ka'idodin aiki domin in aka yi zancen makamashin nukiliya wato da kawai babban hatsari a ciki da kenan sai mun tsaya an yi babban nazari an rubuta wato takardu waɗanda za su ba mu damar mu yi aiki peaceful life wanda zai kawo alheri a cikin ƙasarmu
Jamhuriyar Nijar na daga cikin kasashen da Allah ya horewa arzikin Iranium dalili kenan gwamnatin kasar ta yanke shawarar so musamar da makamashin nukiliya domin morar wannan albarkatun karkashin kasa mafarin kafa hukumar Arsen wace doka ta wajabtawa sauraron shawarwarin kwamitin CRN a ci gaba da daukar matakan share fagen wannan aiki da ke bukatar taka tsantsan a bisa la'akari da yadda illolin sa ka iya shafar rayuwar al'umma da muhalli Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman daga kasar Kamaru.
A cikin makonnin ne jami'an adawan kasar jamhuriyar Kamaru suka yi kira ga magoya bayan su cewar da su fito kan titina domin nuna kyama ga jinjinin gwamnatin shugaba biya na kasar Kamaru wanda ya jima yana jin zaransa a kan kujerar mulkin kasar shekaru 39 kenan yayi yana gudanar da mulki sana'a shekarar 2018 ne dai al'umman kasar suka zabi shugaba biya a karo na 8 wanda ya kwashi shekaru 2 a cikin din da zai fara na wani sabon mu'adin sai dai a yan shekarun nan shugaba biya ya hadu da matsaloli wanda jagoran yan adawan kasar Musta Morris Kanto yana takobin cewa sai ya tumbuke shi a kan karagar mulkin kasar na tattauna da Alhaji Yaya mazauni ne a kasar jamhuriyar Kamaru ga yanda hirar ta mu ta kaya
Hadi Barisa me zaka fada akan wannan wato zanga zanga da bai samu karbuwa ba a kasar Kamaru wadda ɗan adawa suka kira domin kinjinin gwamnatin shugaba biya wanda kwashe karu 39 akan karagar mulkin kasar Kamaru
to wato a gaskiya mun wandar ba zanga zanga ba za ta samu karbuwa ba duba da cewar in ka duba zanga zangan nan wato shi kansa Morris Kanto akwai matsaloli guda biyu zuwa uku na farko za ka ga akwai fannin kabilanci wato yawanci za ka ga kabilan sane suke goyi bayan shi na farko kenan na biyu za ka ga bainomi haɗin kan jan arewa shi kansa kulle yana tagama da jan arewa ko bainomi haɗin kan jan arewa ba wato a bangaren da yake ne wato su yi zanga zangan bangaren da kabilun sane ya san sun firin jaye kore gaske to kaga duk yanda za a ce wai ko da zaɓe za a bainomi haɗin kai da jan arewa ba kaga ba zai taɓa cin zare ba ballantana kuma a kan tashi ta da hankali kaga ba zai taɓa yiwuwa ba to kaga gaskiya ni na jinkina wa gwamnati da ta fito da jami'an tsaro suka tarwatsa wa'annan wato yan zanga zanga kuma aka nemi al'umman kasa wanda suke goyon bayan gwamnati kowa ya fita ya gudanar da harkokinsa to kaga wannan gaskiya yana da kyau kuma sun gudanar da aikinsu yanda ya dace kuma sun kakkama mutum kusan 200 da wani abu a birnin Duwala da yawun da kaga abun kam ya yi kyau saboda yawanci za ka ga yan ta'adda sun shiga cikinsu suna ta'addanci ko suna sace kayan mutane to ga gaskiya jami'an tsaro sun fita sun yi aiki sosai akan yanda ya dace
to ba ga cewa kamar an yi amfani da karfin da ya wuce kima ba akan al'umma wanda yanzu haka akwai ma yan jaridu da waɗansu al'umma ko fararen hula wanda yanzu haka da kake cewa ya kyau to duk yanzu suna nan a gargaɗi a hannun jami'an tsaron kasar kuma an ce daga nan har sai zuwa ranar 6 ga watan Disamba ne tukuna bayan an gudanar da wannan zabe da shi Morris Kanto yake kalubalen ta kasar Kamaru ba ka ce wani gaskiya bai dace ba na rashin a bar mutane na rashin wato a bar mutane su faɗi albarkacin baki su ko su na kwarafan su da irin abubuwan da ke faru a kasar Kamaru
wato idan ka duba ba su bi ka'ida ba shi a matsayinsa na jagora dauya ne masanin shari'a ne amma gaskiya ba su bi ka'idan da ta dace ba saboda ka san zanga zanga a kasa kotu tana ba da umarni ko dokan kasa akwai ka'idojin da ake bi su yawanci ba su bi wannan ka'idojin ba da suka dace a ce har su bi su fita su gudanar da zanga zanga ba kuma shi yana so ya kori shugaban kasa ai zanga zangan da yake yi ya jagoranci mutane ba wai ya jagoranci wannan zanga zangan ba wai ainihin wato matsalan cin zabe ko ne abu su burin su wai shugaban kasa ya sauka ai ba haka ake sauke shugaban kasa ba kuma in ga wato tun kwanakin baya da aka gudanar da zabe kamin a bada sakamakon zabe ya fito ya bayyana cewar shi ne ci zaben shugaban kasa kaga nan ma ya karya dokan kasa ta farko kenan wanda doka ba ta ba wani dama ya ce ya ci zabe ba sai hukumar zabe Elecam INEC ta bayyana wanda ya ci zabe to kaga nan ma ya karya doka to kaga gaskiya ya kamata a ce ci daukan mulki ta zabe kuri'a in dai ana cewa demokuraɗiyya kuma shi masani shari'a ne to a fita a yi takara a yi zabe kaga wannan zaben da za a yi kwanan nan ma jam'iyyar sa ba ta shiga ba to jam'iyyar ka ba ta shiga ba ta yaya za ka zo ka tara ta harziki tarzoma ta ce wai za ka ɗauki mulki a hannu kaga wannan ba zai taɓa yiwa ba ni kam gaskiya ba wani tashi haƙƙin bil adama da jami'an tsaro su kai tarwatsa su da aka yi kuma kama su da aka nan ya yi daidai kuma za a kai su kotu a hukunta su a yi musu shari'a yadda ta dace da daidai da laifin da suka aikata.
To duba da cewar kuma an kama yan jaridu a cikin wannan al'amari ya haru su a mutum hudu waɗanda yanzu haka ana neman yadda za a sako su gwamnati ta yi kunnen washe guda waɗannan yan jaridu kuma su suna yi ne domin faɗakar da al'umma musamman a irin matsalolin da kasar Kamaru ta shiga da za a yi za ka faɗa kan su yan su waɗannan da aka gargaɗe su
ka san yan jaridun nan da aka kama ka san ko su waye yan jaridun nan kaga mun san jaridar da suke mu aiki kuma kowanne kabilu ne kaga wato yawanci wanda suke goyi bayan shi come to majority ne kuma kabilun sa ne da sauran wanda suke goyon bayan sa to duba da cewa su yan jaridar sun je su aiki ai ba haka nan kawai ba jami'an tsaro suka kama su ai akwai laifin da suka yi kuma dama irin tarzoma irin wannan dole ne wanda bai je ba bai gani ba dole ya shiga hannu duba da cewa tarzoma in ta tashi ba wanda ba za ta shafa ba inda yana wannan gurin yanzu bincike ne in aka je aka yi bincike aka kai su kotu gaskiya za ta tabbata wanda yake da laifi a hukunta shi wanda ba shi da laifi kuma insha Allah kotu doka za ta yi aikin ta duk za kotu alƙalai za su yi aikin su kuma za a saki duk wanda ainihin wato ba shi da laifi
wato zikira da kin cewa hannun da watanni uku tukunan kafin a fara binciken su waɗannan mutane a su ko kuma a su ko su ga cewa kamar abin gaskiya yayi zurfi ba ko yayi yawa
eto wato ana fadi nan da watanni uku amma ba na tunanin zai kai wannan lokacin ba bana tunanin zai kai wannan lokacin saboda duba ga cewar za su yi bincike ba zai yi a tsare su haka nan ba kuma su yan jaridu wato hukumar su za ta bi bayan su za ta bi kofin wannan magana kuma bana tunanin za su kai wannan lokacin inda aka tabbatar da cewar ba su da laifi aka ba da cikakkun takardun su kaga kuma dole ne a tuhume su saboda akwai yan jaridu na foda akwai yan sojojin haya akwai sojojin gona wato wa'anda ita kansa jam'iyyar adam za ta iya sayensu wato ta shigar da su saboda su nemo bayanai to yanzu aka tabbatar cewa suna yin aiki a cikin jarida ingantacce wanda gwamnati ta san da ita to ina tunanin cewa za a sake su ba tare da wani matsala ba
haka zalika a cikin makon nan ne da hukumar shari'a ta kasar jamhuriyar kamaru ta yanke wa jami'an tsaron kasar sojoji hukunci kan yadda suka yi wa waɗansu mata guda biyu da 'ya'yansu kisan killa a jihar arewa mai nisa kotun sojojin ta yanke wa jami'an tsaron ne hukuncin daurin shekaru goma a gidan kaso malam yaya ga lokacin da ya mini a yayin da muke hira da shi to ina kuma ta bangaren jama'an tsaro na kasar kamaru waɗanda suka kashe waɗansu bayan Allah musamman waɗansu mata waɗanda da su da ƴaƴansu a can jihar arewa mai nisa a yayin da ake yaƙi da maharan boko haram ga shi an yanke musu ko kotun su ta yanke musu daurin har na shekaru goma a gidan maza ya kake ganin wannan bangare
to a gaskiya ni wannan shirin ba ta yi mani ba saboda duba ga cewa wa'annan matan su shi soja su sojoji ba su da izinin da za su kashe wa'annan mutane sai kotu ta tabbatar da su laifinsu tukunna kotu ta yanke musu hukuncin kisa amma kaga sun harbe su matan nan guda biyu a zagarin zirage su da ainihin ƴaƴansu guda biyu da sojojin guda bakwai ne ai an wanke guda biyu akwai wanda aka yi ma daure shekara ɗaya akwai wanda aka wanke kuma su ɗin har lauyan suna ji yana tunanin cewa wai an yanke musu hukuncin kisa ko daure rai da rai ai ga shi wai kotu ta yanke musu daurin shekara goma a gidan fursuna to kaga gaskiya ne wannan bangaren wannan shari'an ba ta yi ba duk da haka dai yanzu ana ganin kaman an ɗan ci gaba kaɗan saboda a da ɗin za ka ga jami'an tsaro suna kashe mutane sun kashe banza shi kenan kawai babu abin da zai faru to amma a ƙasar Kamaru yanzu wanda an so mu hukunsu suna da su kenan yan tsaro ne za su yi abin da suke so ba abin da za a yi musu to ina ga yanzu wanda an so mu hukunta su din wato an dan so mu tafiya an dan so mu samu reji kaɗan saboda wa'ansu za su yi taka tsantsan a kan abubuwan da suke faruwa kuma ya kamata a ce ku masu tsare al'umma bai kamata ba a ce kuma ku ne masu kashe al'umma to kaga talakawa sun zama to kenan ba su da tsaro yan ta'adda na kashe su masu tsare su ma na kashe su kaga wannan ya kamata gwamnati ta shiga abin kuma ta tallafa ta taimaka ma yan duk bangarori kamar yan bangaren Bamin da yan bangaren Arewa mai nisa inda suke fuskantar wannan matsalolin ya kamata a ce a saka musu ido kwarai da gaske.
Ba ka ce domin yadda ƙungiyoyin na duniya suka takura gwamnatin Kamaru ba ne yasa gwamnatin ta yadda ta yi irin wannan shara.
Gaskiya gwamnatocin duniya ta sa musu ido kwarai da gaske ta takura musu kwarai da gaske inda ba ta takura ma da Kamaru ba gaskiya da ba za ta ainihin gyara ba ko kuma ta hukunta su ba gaskiya kwarai da gaske to ni kam ƙungiyar kare haƙƙin bil adama gaskiya tana dan aikin ta daidai gwargwado yanzu da ta sa ido ne yanzu kuma wasu ko suna da niyyar yin hakan za su yi da tsantsan saboda suna da abin da ya faru da sauran yan uwan nasu.
Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Abdullah. Yanzu kuma ga labaran wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Kuma kana tare da mutum da kasar jamhuriyar Kamaru ta gabo har yanzu suna tata kaddara wajen budewa wasar takale da kasar Kamaru kofar fara gudanar da gasar ta Maulana Laliga a fadin kasar tunda cutar COVID-19 ko coronavirus ta yi kamari a fadin kasar baki daya sai dai Nahir da ɗaya daga cikin wasanar ta Maulana na kasar jamhuriyar Kamaru Malam Shafiu ga abinda ya faɗa mini
a gaskiya yanayin yanda wato muke so kasar mu na Kamaru da duba mana wato al'amura na kollon kafa inda suke gudana a wannan kasa kaga kasashe da dama wato a yanzu nan an fara gudanar da harkan HSI na wasannin kollon kafa to mu kuma har a yanzu wato bamu ga wata kwakwaran matashi wanda suka dauka na ganin cewa wato sun samu mana ko in ce sun tanadar mana da wato HSI da zamu yi ba saboda ya kamata a ce a samu wato likitoci wanda za su yi ainihin nuna mana yanayin yanda zamu kasance wajen HSI kaga hakan in muka samu to nake ga bamu da matsala zamu gudanar da HSI mu ba tare da a ce mun samu matsala ko wani abu hakan nan ba don duba da yanayin yanda wato wannan cuta ta yi kamari a wato kasashen duniya musamman lahiyar nan Afrika da nan kasar Kamaru ya kamata a samu mana wato kamar irin shi babban laida wanda yan wasanni na sauran kasashe suke sakawa kafin su gudanar da HSI wanda zaka ga wato laidan tana da tazara tsakanin wato jiki da jiki balle wato tazo bangaren mutum da mutum to akwai tazara sosai wanda laidan ba wani nauyi take da shi a jiki ba da wannan laida zaka yi wasanka zaka yi iya motsi yanda kake so har ba kafanka iya yanda kake so to har dai suka yi mana wato wannan suka fito mana da wannan tsari kun suka kirkiro mana nake ga zamu dan samu sauki wajen gudanar da wato HSI haka insha Allah nake gani
Mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
Jalla yanzu kuma ga zara ta dawo da takaitattun labaran duniya
Amurka waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar corona na gab da zarce miliyan 7 zuwa yau Juma'a yayin da wasu gwamnatoci a Turai ke kafa tsauraran matakai don kokarin shawo kan karuwar masu kamuwa da cutar. Prime Minister Holland Mark Rutte yayi kiran karuwar masu kamuwa da cutar a kasarsa abin damuwa matuka yayin da Netherlands ta bada rahoton masu kamuwa da cutar 2,770 da bakwai kulli yaumin Amurka ta sanar da bada dala miliyan 152 a matsayin sabon tallafi ga yankin Sahel na Afrika don tallafawa ɗaya daga cikin yankuna mafiya rauni da rikici a duniya. Wakilin Amurka na musamman a yankin Sahel, Peter Pham ne ya sanar da taimakon a ranar Alhamis bayan wata tafiya zuwa Afrika ta yamma inda ya ziyarci Mauritania da Niger. Jami'an sufurin jirgin sama sun ce wani ɗan ƙaramin jirgin sama da aka bada rahoton an sace a Mexico ya sauka a Venezuela kafin ya fadi ya kama da wuta a Guatemala an gano miyagun kwayoyi da wasu makamai a wurin da jirgin ya fadi masu gabatar da kara a Guatemala sun ce akalla gawarwaki biyu aka samu a wurin da jirgin ya fadi a ranar Laraba da ta gabata Korea ta Kudu ta ce shugaban Korea ta Arewa Kim Jong-un ya bada hakuri a yau Juma'a bayan kisan wani jami'in farar hula na Korea ta Kudu a kusa da kan iyakar da kasashen biyu ke rikici a kai.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na yau. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Zara Aminu Fage da ta karanto labaran duniya da kuma Julie Gresham da ta hada shirin ta kuma bada umarni har ma da injiniyanmu na yau ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya kuma a yi hutun ƙarshen mako lafiya.